الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 9 ga watan sha'ban shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata Na'am. Kamar me? Ah? Wai tambayar dan uwa shin murmushi na daga cikin abubuwan da suke bata sallah? Murmushi baya bata sallah. Iya abin da yake bata sallah shine zance, shi ma kuma akan ganganci. Idan akan rashin sani mutum yayi magana a cikin sallah ko akan mantuwa sallar shi sallah ce ingantacciya an gane ko a takaice dai murmushi baya daga cikin abubuwan da suke bata sallah sai dai kuma kana iya kirga shi daga cikin makruhatus sala abubuwan da aka kyamata a cikin sallah na'am
alamun
nan
guda tara nan gab da tashin
alƙiyama na'am su ne kake bukata ka san su wai tambayar dan uwa alamomi guda tara na gab da alƙiyama waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su a cikin hadisi guda kuma ya mana misalin cewa idan waɗannan alamomi suka fara bayyana to ba tare da kakkautawa ba ɗaya bayan ɗaya tamkar ka tsinke tsakiya yanda misali tsakiya idan ka cire zaren da aka shirya ta ƴaƴan tsakiyar ɗaya bayan ɗaya zaka ga suna zubowa to duk da cewa abu dai na farko daga cikin waɗannan alamomi na tashin alkiyama manya akwai hudowar rana daga yamma an gane ku sabanin al'ada a yau iya abinda muka sani rana tana hudowa daga gabas ta yamma tunda Allah ya halicci duniya amma idan alkiyama ta kusanta to rana za ta canza salo maimakon ta hudo daga gabas ta yamma sai ta ringa hudowa daga yamma ta ce gabas za ta yi a wannan lokaci kwa kofar tuba ake kullewa duk wanda ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba kafin wannan lokaci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka nassi na alqur'ani ya tabbatar Ubangiji ta'ala ke cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira al aya sannan daga cikin alamomin manya wato akwai shine bayyanar wato shine Dajjal, an gane ku, wanda shi Dajjal tacaccen makaryaci ne. Abin da yake nuna tacaccen makaryaci ne domin zai yi da'awar rububiyya, yace shi Allah ne, ya kirayi jama'a izuwa bauta masa. Manzon Allah yace damar shi akwai wuta, a hagunkin shi akwai aljanna. Manzon Allah yace kuma idansa na dama makaku ne a shahiki, idan nashi na hagunkin wato tamkar yanda ka san inabi yanina ya bulso haka idan yake tsakanin idanun nasa. Manzon Allah yace an rubuta kafun fa'un ra'un, a wata riwaya an rubuta kafir. Manzon Allah yace dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya bin rubutu da karatu, idan ya gani zai karanta, zai umarci ƙasa cewa ta watsu duk abin da yake cikinta na albarkatu na gwalagwalai, ta watsu su, ya sanya sama ta yi ruwa take yinki ta yi, ya ce ƙasa ta fito da tsirrai take yinki ta fito da shi, ya sanya si ya raba mutum tsakiya, sannan kuma ya rayar da shi a kwana 40 zai zagaye duniya gaba ɗayanta, babu wani gari. Manzon Allah ya ce face Dajjal sai ya saka kafarsa illa Makka da Madina kawai, domin Makka da Madina manzon Allah ya ce mala'ikun Allah suke gardens, kowace kofa daga cikin kofofin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah suna gadi. Idan Dajjal ya zagayo Makka da Madina, Makka da Madina sai su yi girgiza, duk wani kafiri da munafiki ya nashi sai su watsu masa in ya so su yi ta yi. Waɗannan kwanuka 40 da zai zagaye duniya, manzon Allah ya ce akwai yinin da kamar shekara guda yake, wani yinin kuma kamar yininmu wanda muka sani irin wannan yini na duniya. Sannan kenan idan Dajjal ya bayyana, wanda zai biyo bayan shi akwai Annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa shi kuma zai sauko a ranar Juma'a bayan la'asar akan wata hasumiya, an gane ko, a nan kasar Sham, a nan Suriya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani. Da Annabi Isa da Dajjal sai a ringa famar kwatsewa. Annabi Isa yana neman Dajjal, Dajjal yana neman gudu. A inda za su haɗe, manzon Allah ya ce za su haɗe a nan wata kofa da ake kiranta Babulud. Babulud tana nan cikin Palestine, a nan za su haɗe da Annabi Isa. Haɗuwarsu ke da wuya, take yinki Dajjal sai ya narke tamkar yanda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta. Mun samu uku kenan ko? Sannan akwai kuma Ya'juj wa Ma'juj. Shi dalilin da yake tabbatar da zawar Annabi Isa, nasi na Al-Qur'ani, ayar da ke cikin suratu Zukhruf, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan, wa innahu la ilmun lissa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Wannan aya ita ce malamai suka tabbatar da cewa dalilin da yake tabbatar da dawowar Annabi Isa, kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa. Sannan daga cikin alamomin, alama ta hudu, akwai Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, wasu bayi ne na Allah, wasu mutane ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana sifofinsu a cikin hadisai ingantattu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuskarsu yanda ka san garkuwa haka take. Iya abinda za mu gane da yake da yawa anan ba mu san garkuwa ba, yanda ka san kamar faifai kenan, ran haka fuskarsu take. Yanda ka san wasu kuma ga kankanin ido, shine su da yawa wasu suke cewa yayin cana ne Ya'juj wa Ma'juj. Su kuma akwai mutanen da ake kiransu Maghul. Maghul yau ma akwai su. To in ka ga yanda fuskar Maghul take, to haka ya fuskar Ya'juj wa Ma'juj haka suke. Sannan ga su da yawa, ga su da bala'i, ga su da musiba, ga su da sauki a ban ƙasa. Maza Allah ya ce idan suka bayyana duk wani ruwa, duk wani teku ta duniya sai sun je sun shanye shi. Za su zo su yi banna a ban ƙasa, banna wadda take ta kai gaya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haq fa idza hiya shakhsatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi qablatin min hadha bal kunna zalimin. Wanda su wadannan ya'juju wa ma'juju, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya wato Zulkarnain ya yi gina wata babbar katanga kamar yadda wasu jama'a suka nema. Allah ya bashi izinin gina wannan katanga wanda ya sha makance tsakanin waɗannan jama'a da ya ajuju wa ma'ajuju, domin suna ƙetarowa suna musu banna. To waɗannan za su haɗa ban ƙasa da banna a lokacin nan. Muminai Annabi Isa alaihi salam da sauran jama'a waɗanda suke muminai za su faki zuwa ga ɗakin Allah su kaskanta kai su kusanci Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Allah sai ya turo musu wani bala'i da wata musiba gaba ɗaya, sai ta kashe su wata alloba ce. A wannan lokaci kuma ban ƙasa sai ya cika da wari saboda bungarsu. Ubangiji Ta'ala sai ya turo wasu tsuntsaye sai su ɗauke su su jefa su can inda Allah ya ga dama. To dai daga cikin sifofinsu dai abinda muke so mu gane, fuskarsu suna da faɗin fuska sannan suna da kankanen ido, amma duk wata sifa da ake faɗa cewa suna da manyan kunnuwa, su shinfa da ɗaya, su rufa da ɗaya, wannan duk tatsuniya ce, kurafati ne. An gane ku? Sannan daga cikin alamomin manya wato akwai shine bayyanar Mahdi. Mahdi shi ma wani ne daga cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda zai bayyana gab da alkiyama, kuma wanda zai yi kokarin jihadi ya tabbatar da adalci a ban ƙasa. Sannan kuma alama ta shida akwai taguwa ta Annabi Salih. Taguwa ta Annabi Salih ita ce, ko kuma mu ce ba taguwa ta Annabi Salih ba, akwai wata taguwa ta musamman, ko mu ce wata dabba kamar yadda Allah ya ambace ta da wannan suna. Wa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Ita wannan dabba idan ta bayyana za ta zagaye duniya, duk wani mumini da kafiri sai ta masa alama. Mumini tai masa alama a fuskar shi, alamar da za a gane shi shi ma kafiri haka. Nawa muka zana? Shida. Sannan kuma daga cikin manya-manyan alamomin na alkiyama wato akwai wata wuta wadda za ta fito, duk da cewa a layin jerin hadisin ita wuta ita ce ta ƙarshe, wanda wuta ce za ta hudo. Ita wannan wutar manzon Allah ya ce za ta fito daga wato shine tsakiyar wani birni wanda ake kiran shi Adin. Wannan birni ne daga cikin biranen wato Yaman. Wannan wuta idan ta fito, maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za ta zagaye duniya, ta zagaye bayi duk inda suke, ta sanya su gaba ta kuro su, tana nihin ta kora su izuwa fagen da za a yi taron alkiyama. Wannan wuta ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa idan ta kuro jama'a da gudu babu kakkautawa. Manzon Allah yake cewa taqilu ma'akum haythu ma qalu wa tabitu ma'akum haythu ma batu aw kama qala. Inda jama'a suka yada zango domin su yi baccin rana, to wutar da take tare da su ita ma sai ta koma gefe ta yi bacci ta nunsa. Inda suka yada zango domin bacci wanda yake na dare, ita ma sai ta kwanta ta yi bacci. Wannan shine kake ji ana faɗa ma yara cewa wai akwai wani gudun fanfalaki da za a yi, wanda wai diddige yake ta bokeya a ranar kiyama. Wannan wuta dai ita ce wadda take sayo jama'a gaba. Biyu sun dan kwanta mana waya. Ha? Mana? eh ita ce wannan dabba ke sasa ba
kare
ha
shi da
wani shi ne
ha mine
ba jiwa abin da kawai wannan kankanan alamomi na alkiyama yawaitar mata mata su fi maza yawa har ya kasance namiji daya zaka ga mace 50 suna bin shi to ana iya bin mu bashi insha Allah kenan a darasi na gaba insha Allah za mu zanu su akwai littafi na musamman wanda duk alittafan da aka wallafa na kan sharuda na tashin alkiyama shine yafi kowanne littafi inganci ana kiran shi ashiradus sa'a na sunan mawallafin sa insha Allah kenan a darasi na gaba za mu yi bayani akan sa dadin fa'ida daga cikin alamomin alkiyama duk da cewa bai inganta ba akwai wani littafi na ashiradus sa'a na wato tuwajiri Allah ya ji kansa mujalladi biyu ne wanda a cikin shi akwai irin yanayin da muke ciki na yanzu na cewa zinariya ta gullo ana zuwa da tocilan ma a cikin dare daga ka haska sai ka kwaso ta duk da cewa muna daga cikin wanda zamu karda domin yau wani dan uwa ya ka mana ita zinariyar sai da muka rike ta da hannu irin wanda ake samuwa a can kuma rannan wani dan uwa ya bugo mu waya yace akwai yan uwan shi sun tafi can sun samu kusan kilo guda to suna tambayar menene zakkarta wannan akwai hadisi wadanda suka zo wanda wani hadisin yana cikin mujam na al-Imam Tabarani na cewa a ƙarshen duniya kasa za ta ringa watsuwa albarkatunta amma ba wanda zai fita domin zuwa kwasar wadannan albarkatu sai wadanda suke lalatattu daga cikin jama'a akwai hadisi kusan guda uku amma kowanne ɗaya daga cikin hadisin baya rasa illar da take raunana shi alamomin tashin alkiyama kankana suna da yawa akwai littafi na musamman da malamai suka ware waɗanda suka inganta akalla alamar zaka samu sama da alama 50 ko sama da haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna da cikin kitabul janaiz mun tsaya ƙarshen wato babi na 56 baban da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umarni game da wato daidaita kabari ma'ana a daidaita shi ya koma daidai da dukkan wasu sauran kaburra a shar'ance ko kuma a daidaita shi yayi libar da kasa shine malam ya shigo da hadisin wato Abu Wa'il Abu Wa'il ke fada cewa lalle Aliyu dan Abi Talib Allah ya karra masa yadda ya fada ga wani daga cikin na hannun damarsa shine Abu Al-Hayyaj Al-Asadi Aliyu yace masa aba asuka alama ba asani bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan aika ka akan wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ni shine yace masa Allah ta da'a qabran mushrifan illa sawaita yace duk wani kabari wanda ya daukaka ya kire sauran kaburra min babi aula kabarin da aka gina kubba akan shi aka gina dandaki yace kada ka bar shi illa sawaita hufaci sai ka rubuza wannan gini ka daidaita shi da sauran kaburra an gane ku sawa'an kabarin da aka zo aka gina shi aka gina tuballa aka daga shi ko kabarin da aka zo aka gina daki akan shi yace kada ka bar shi yace face sai ka rubuza shi ka daidaita shi da sauran kaburra wanda duk wani kabari idan aka daga shi ya kire sauran kaburra duk lokacin da al'umma ta musulmi suka samu dama to su tabbatar da cewa ya zama wajibi ya zama tilas akan su dukkan waɗannan kaburra su rubuza su akwai wani dan uwa da muke tare da shi nan wani soji wanda ya tafi yakin Mali su ne na farko waɗanda aka yi shi da kanshi yace ya ziyarci ya je wani wuri inda akwai wani kabari wanda aka gina wata kubba suna cewa kabarin ko waliyi wani ne hatta da su turawan suke fada wai an fada cewa wannan kabari in dai aka tara shi to duniya ta tashi dan uwa waɗanda suka zo suka jefa masa kumbula gaba ɗaya kabarin ya watse duka ginin ya watse caya hatta da wannan wuri ya je su da kansu har anan mali suke fada to ina tashin duniyar da ake cewa za a yi duk wata kubba sai da suka rushe ta wanda da ido na naga lokacin da shi shugaban Faransa Hollande ya je can aka hada shi da wani shehun dariƙa sai yake masa bayanin cewa duk waɗannan mashahidi nasu waɗannan kabura da aka rusa za su koma gina su don wautar da hankulan mutane aka gwado wasu takadduna da tattafai waɗanda suke maktuta cewa wai waɗannan 'yan ta'adda su suka kona waɗannan littattafai wanda su kuma su turawan su suke sacewa in suka sace kenan waɗannan abin da ya rage sai su kona su ce gaba ɗaya an bannata su wanda duk garin da suka fada da yaƙi to gaba ɗaya duk abin da kuka mallaka na littattafai sai sun sace su waɗanda suke maktuta to don haka kasancewar waɗannan 'yan uwa aiki na farko da suka fara kenan saboda wannan ita ce babbar banna a ban ƙasa babu banna wadda take sama da haɗa wutar Allah da wani domin wannan gina kabari a bambanta shi da sauran kabura ba ƙaramar musiba bace wannan zai kai jahilai su ringa kudirin wannan kabari irin yanda jahiliya suke kudiri game da gumakansu duk kabarin da zaka je makabarta kaga an tila masa ƙasa ko an gina shi ko an gina kubba to in jahili ne zai tammaci cewa kabarin wannan ya bambanta da sauran kabura kai kar ma ka je nesa in ka je makabarta ka iske kabarin da aka binne shi a gindin aduwa ci ake ya bambanta da sauran kabura na wani waliyi ne ko na wani shehu ne a yanzu haka da ake yi an gane ko kenan dan haka dole ne duk wani kabari da aka zo aka gina dole a ruguza wannan kabari saboda wannan shine babbar banna abin kasa domin kiran jahilai ne zuwa bauta ma wannan Allah dan haka ka je ka ga masu bautar kabari yanda suke kawatar da kabura kamar yanda muka yi bayani anan akwai kabarin da an gina shi an sa masa karo duka zagayen shi gaba ɗaya bitir ne kuma da AC da komai a cikin shi ko nan gabas na gani a daidai wata ƙauye nan hanya ta gure an gina kabarin an gina shi gini ne aka yi duk a garin babu gini wanda yake da shi ba kusan bakin kwalta an gina kabarin an gina wata kubba a kan shi nan za ku zo ku yi ta zuba musu kudade suna kwashewa kuma su zo su ce ku roƙi buƙatun ku sa kabarin gaba ku yi sallah a zo ana ziyara da wanda dama hanya ce wadda take tafowar nayi yaya za su riba ce abin da ke cikin aljihun mutane wanda akwai 'yan koransu waɗanda suke kula da share kabarin da sa masa turaren wuta da duk wani abu wanda a garin nan an yi shi ba so ɗaya ba so biyu ba nan bayan hilin kokowa akwai kabarin da ake kiran shi kabarin wani wali wanda ake zuwa ana zuba kuɗi ko nan yamma akwai kabarin da ake cewa wali mai kaguwa shi ma ya kaura ko da yake duk wurin ya zama gidaje nan bakin NGC akwai wanda da kullun ana share wurin gidin aduwa aka ce nan ma datti yayi yawa ya kaura don haka duk abubuwa ne waɗanda suke na shirka a ban ƙasa shi wannan kabari na nan na wanda ake cewa wali mai kaguwa an tila masa ƙasa ana share wurin ana wannan wallahi muna yarda idan mu muke ganin har ana fita ana zuwa can za a je roƙo ruwa can ake zuwa kabarin shi can ake zuwa wai kabarin wannan wali mai kaguwa wanda mun yi bayani kamar yanda masana suka yi tarihin cewa asali fa kana ji fatake ne waɗanda suke masu ɗauko kanwa suna kaiwa can cikin Najeriya wanda in suna tafiya idan Allah ya ma wani rasuwa maimakon tafiya ce mai tsawo yaya za a yi a ɗauki gawa ana tafiya da ita a inda suka yada zango sai su yi rami su bini to shine kawai jahilai daga sun gani sai a ce wali ya kauro ne, wanda nan bakin iyaka an yi ba da dadewa ba nan da yan shekaru, wani ya zo kawai ya tara kasa yake cewa ai wani wali ya kauro yake share wurin, mutane suka ringa zuwa suna zuba kudi suna tasowa suna zawa ziyara. To a takaice dai abinda muke so mu sani, daga kabari wannan haramun ne, ya wuce sauran kaburra, ka'ida a shar'anci kabari kada ya wuce dani daya, haka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, tsawon shi gaba sama kada ya wuce dani daya, kuma tuzo ake ma kabari, dan shi gina daki akan kabari yana daya daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci su ya tsine musu albarka, da wanda zai zo gindin kabarin yayi sallah su ma wannan duka suna daga cikin la'antattu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida, yace Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushrik, manzo Allah yace domin sun maida kaburran annabawansu wato masallatai, abinda ake nihi masallatai sun maida kaburin wurin sallah. A wata riwaya manzo Allah yace ulaika qaum idza mata fihi murrajul salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar, yace su waɗannan lokacin da Ummu Salama da matar shi Ummu Habiba suke bashi labarin wata coci mai suna Maria a kasar wato Ethiopia da suka ganta lokacin da suka yi hijira, da irin yanda cocin take da kayatarwa, manzo Allah yana cikin hali na fitar rai, suke bashi labari, manzo Allah sai yake gaya musu cewa ai waɗannan jama'a ne wanda idan mutumin ƙurai ya mutu a cikin su, to kabarin shi sai su zo su gina masallaci akan kabarin. Manzo Allah yace waɗannan su ne la'antattu wanda Allah ya tsine musu albarka, kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah yace wanda suka fi kowa lalaci da kaskanci da sharri da mugunta a wajen Allah, manzo Allah yace mutanen da suke gina masallaci akan kabari nabiyinsu manzo Allah yace da waɗanda alkiyama za ta tabbata akan su suna raye. To dan haka anan Aliyu ya tura Abul Hayyaj yace masa Allah tada akharram mushrifan illa sawaita, kada ka bar wani kabari wanda yake ya daukaka ya kire sauran kaburra face sai ka rubuza shi, in gino shi ne akai da tuballa aka daga shi to a rushe dukkan wannan tuballa a daidaita shi da sauran kaburra. Wasu malamai suka ce dan kausasawa ma abin da ya kamata, to zan ma a shafi gaba ɗaya sai an yi libur a daidaita shi da ƙasa. Sai ya ce wala timsalan, yace kuma kada ka bar wani gunki, idan aka ce timsal gunki wanda ake sassakawa na icce ko wanda za a kira da karfe ko da dutse da ko da menene shine bai inuwa dai shine ake kira da timsal, an gane ko? To amma bai takaita ba akan shi ko da zanawa aka yi, yace illa ba mastahu, yace sai ka goge shi. Yanzu wannan uwa yake bani labarin wata babbar musiba da ta bulla a nan Maradi, kawai mutum ya yi gini a kofar gidan shi sai ya yi katon hutu wanda yake na shehu a zo a zana masa shi, wal iyazu billahi, sai mutum ya yi gini ya sa a zo a zana mushi irin kamar misali masu zane irin wannan gini da ake yin irin wannan zane na ado da siminti da komai, sai a zo a yi hutun shehu shi. To irin waɗannan idan musulmi sun samu dama dole ne wajibi ne akan su kawar da wannan banna, don haka ƴan Taliban lokacin da suka yi istila akan wannan ƙasa ta Afghanistan, akwai wani gunki wanda ya yi shekara ɗaruruwa kamar yadda suke faɗa, shine farkon gunkin da suka rusa, wanda ƙungiyar UNESCO ta fito tana faɗar cewa ai an yi ba daidai ba, dole a ɗau mataki akan su. To wannan manyan ayyuka ne, daman shi ka'ida ta addini shine albadu bil ahammi fal aham, abin da yafi muhimmanci to shine ake farawa, duk abin da aka barna shi tafi yawa to shi ake farawa a farko ake kawar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fada Makka ya ci Makka da yaki, farkon aikin da manzon Allah ya sa gaba shine duk gumakan da aka zo aka kimsa a cikin Ka'aba da zagayenta gunki 360, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa sanya sanda yana ture su yana sha al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, to amma ka'ida abinda muke so mu sani shi kawar da banna daga yirul munkar yana da alaka da istida'a sai kuna da iko kuna da kudura akan haka in kuka tabbata ba ku da ikon da za ku gusar da wannan abu ko in kun gusar da shi bannar da za ta biyo baya ta fi gyaran yawa to anan sai dai ku dau hakuri ku kyamaci abin da zuciyarku har akai lokacin da Allah zai ba ku dama mazala sallallahu alaihi wasallama har ya kwashe zaman shi a Makka Ka'aba yake zawa yayin sallah kuma gumakan suna nan amma da yake ba shi da ikon gusar da waɗannan gumaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ufan bai ce musu ba sai dai yana fada waɗannan basu cancanta ba a bauta musu manzon Allah yana kira zuwa kada ita Allah a cikin ibada amma lokacin da ya koma Madina aka kafa daula ta musulunci ya samu magoya baya da yazo da ya ci Makka da yaki a ran nan dukkan wannan datti sai da ya tsarkake Ka'aba an gane ku dan haka irin waɗannan kubbobi in muna da dama a matsayin mu na musulmi muka ga sun bayyana a cikin mutu dole wannan a kawar da su dole a gusar da su za mu tashi babi na gaba qala abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah babu ma jaa fi karahiyati al-mashi 'ala al-qubur wal-julusi 'alayha was-salati ilayha qala haddathana hannad wa ibn as-sari abu as-sari qala haddathana abdullah ibn al-mubarak 'an abdirrahman ibn yazid ibn jabir 'an busr ibn ubaydillah 'an abi idris al-khawlani 'an wathilah ibn al-asqa عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية رضي الله عن الجميع قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك هو المروزي بهذا الاسناد نحوه قال حدثنا علي بن هجر وابو عمار انهما قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الاسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال محمد يعني ابن إسماعيل وحديث ابن المبارك خطب أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقى madam Allah ya ji kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi karahiyatil mashi ala alquburi na haramcin wato tafiya akan kaburra mutun ya ringa taka kaburra lafazin karahiya karmu manta ya maimaitu ba so dai ba so yi ba idan ka ga lafazin karahiya a cikin maganganun magabata to abinda suke nihi haramci sabani a wajen malamai musamman malaman fiqhu na baya-baya idan kun sun ce abu kaza makruhi to sabanin haram wanda shi dai bai kai haram ba shine yace babu ma sha'a fi karahiyatil mashi alal qubur wannan babe ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na harancin tafiya akan kaburra ma'ana mutun ya ringa taka kaburra na tafiya wal julusi alaiha da zama akan kabari wassalati ilaiha, da sanya kabari gaba mutum yayi sallah, ma'ana kana sallah kabari a gabanka. Kenan a takaice babun kusan gaba uku gare shi. Gaba ta farko harancin taka kaburra, gaba ta biyu haranci na zama akan kabari, gaba ta uku harancin sanya kabari gaba mutum yayi sallah. Shine nan malam ya shigo da hadisin Abu Marsad al-Ganawi, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tajlisu alal quburi, manzon Allah yace kada ku zauna wato akan kaburra. Wannan la ce wadda take nahiya, hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada mu zauna akan kaburi. Iya abinda wannan hani ke fa'idantarwa haramci, don haka kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da haramun ne musulmi ya zauna akan kaburi, kamar yadda jumhurin malamai kuma akan haka suke. Sai yace wala tusallu ilaiha, kuma kada wato ku sanya kabari gaba ku yi sallah. An gane ku? Ku sanya kabari gaba ku yi sallah, wannan haramun ne. Don haka yin sallah a makabarta haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam, yace kasa gaba dayanta manzon Allah yace masallaci ne, ma'ana wurin sallah ne. Manzon Allah yace amma banda makabarta kuma banda wato shine bandaki. An gane ku? Duk wanda zai yi sallah a cikin makabarta to ba zai amuntu ba game da sanya kabari gaba, ba sallah ta farilla ba ko ta nafila baya halatta. Sallah daya ce za a iya sanya kabari gaba a yi, ita ce sallar mutumin da aka binne shi ba tare da an yi masa sallah, ko kuma mutumin da aka masa sallah aka je aka binne shi amma ga wasu na kusa da shi waɗanda ya dace a ce sun halarci wannan janaiza ba su samu ba dama, to ba laifi suna iya zuwa kan kabarin shi su sanya shi gaba su yi masa sallah. An gane ku? Shine yace wala tusallu ilaiha, manzon Allah yace kada wato ku yi sallah zuwa kabari, ma'ana ku sanya kabari gaba. Dan haka kenan wannan dalili kenan akan gaba ta biyu, haramun ne mutum ya sanya kabari gaba wato yayi sallah, sallah ta farilla ko ta nafila. Saboda kasancewar jahiltar hukuncen addini, so da yawa a nan mun gani ba so ɗaya ba so biyu ba, musamman jana'iza ta gabanin magariba, sai ka ji mutane sun ce wai a tsaya a yi sallah, a makabartar za a tsaya a yi sallah. Waliyazu billahi, wanda duk sallar da aka yi a makabarta sallah ce batacciya, bata inganta ba. To don haka, tare da cewa ko wasu malamai da suke bambantawa tsohuwar makabarta akan iya yi banda sabuwa, dukkan waɗannan maganganu mai da su gefe kwata-kwata, in dai makabarta ce baya halatta a yi sallah a cikinta, baya halatta, tunda ya ce illal maqbara wal hamma, sai dai makabarta da bandaki maza Allah ya ce su baya halatta a yi sallah, ba wurin sallah ba ne ba. To don haka wannan hadisi yana tabbatar da harancin zama akan kabari, kuma yana tabbatar da haramcin sanya kabari gaba a yi sallah. Yanzu misali irin waɗanda suke ubadul kubur, masu bautar kaburra, waɗanda suke zuwa wai domin wani neman albarka da wani neman ziyara, kabarin fa na shehun suke sanyawa gaba su yi sallah. Wanda nan dan uwa ya tabbatar min da idan shi ya gani, ba ma maganar ma fuskantar alƙibla, a gaban shi ya tabbatar da wannan, suka sanya kabari gaba kawai suke sallah. Wanda yake gaya mana, wani ya tashi dan korensu ya ce waɗanda kake gani masu kabarin nan, duniya da lahira gaba ɗaya ta su ci, wanda suka ba sun ba, wanda suka hana sun hana, nan wani ƙauyen Dusu nan kusa. Wani ya zubi lahi kabarin a gaban idan shi ya ce suka sanya, suke sanya kabarin gaba suke sallah. Kuma duk wanda ya je ci ake je ya yi nafila raka'a biyu ya roƙi buƙatun shi. Ko nan wani ɗan uwa da yake gaya mu a nan Sokoto, wani kabari wanda suke cewa Kubare, kabarin wannan Shehu Usman Dan Kodiyo, da diyar shi wadda ake kiranta Nana. Nan ake zuwa ana ziyarar kabarin, ana addu'a, ana sunye kabarin ayi sallah, ana zuba kudi, ana komai. Duk in kaga sun gina wannan kubba, to dama dan ka zo ka sanya wannan kabari gaba, ka shiga wai kai raka'a biyu ka roki bukatunka. Wal iyazu billahi. Kabarin zaka sa gaba kai sallah. To a wannan gaba ta farko da yace la tajlisu ala al-quburi, kada ku zauna akan kabari, kabirra. Kina wannan haramun ne mutum ya zauna akan kabari. Akwai riwaya ingantacciya wadda na cikin sahihu Muslim, bazan Allah sallallahu alaihi wasallam, wato an gane ko hadisi yana cikin sahihu Muslim, yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi qu'ada ala al-qubur, ko kuma ala al-qabr. Bazan Allah yayi hanin azawar azugunna akan kabari, ba ma zama hatta da zugunni baya halatta mutum yayi. Shine malai yake cewa wafil babi an Abi Huraira, a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin sahihu Muslim da sauran littattafai na hadisi, hadisi ne ingantacce, wanda manzon Allah yake cewa ɗayan ku da zai zauna akan garushin wuta, wannan garushi na wuta ya kona tufafinsa, ya kona fatar shi, iske naman jikinsa, maza Allah ya ce shi ya fiye masa alkhairi da zai zauna akan kabari. Ka zauna akan garushin wuta, ya kona tufafinka, ya kona fatarka, shi ya fi alkhairi da ka zauna akan kabari. Shi ne malam ya yi ishara ya ce wafil babi an Abi Huraira, a baban akwai hadisi na Abu Huraira wanda yake tabbatar da haramcin zama akan kabari. Don maza Allah ya ce ɗayanku ya zauna akan garushin wuta, ya kona tufafinsa, ya kona fatar shi, shi ya fi alkhairi da ya zauna akan kabari. Sai ya ce wa Amr ibn Hazm, kuma akwai hadisi na Amr ibn Hazm, shi hadisin Amr ibn Hazm yana cikin musnad na al-Imam Ahmad. Amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni nayi kishingide akan kabari, ma'ana na ta da kai da kabari. Faƙala, sai manzon Allah ya ce la tu'zi sahiba hadha al-qabr, manzon Allah ya ce kada ka cutar da wannan mai kabar, ta da kai ne yayi da kabari. Manzon Allah ya ce masa kada ka cutar da wanda yake cikin kabar. Kaga to wannan ya ta da kai, an ce masa kada yayi, ina ga wanda ya hau kabarin ya zauna, ko wanda ya tsugunna akan shi, ko wanda yake taka shi. An gane ko? Kaga anan malan da ya kalli haramcin hana zama akan kabari, kenan min babi aula taka kabari. Shine sai yace kuma wa Bashir ibn al-Khasasiyya, kuma akwai hadisi na Bashir ibn al-Khasasiyya Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin sa na cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fina alai yamshi fina alaini bainal qubur, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum da takalmansa yana tafiya tsakanin kaburra, da takalmansa a cikin makabarta yana bin tsakanin kaburra yana tafiya. Manzon Allah sai ya ce masa ya sahibas sittiyataini alqisittiyatai, manzon Allah ya ce kai ne wancan takalman, manzon Allah ya ce fitar da takalmanka, wanda hadisin hadisi ne ingantacce. Gani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana waiwayawa kawai, sai ya hango shi yana ta tafiya tsakanin kaburra da takalma, manzon Allah ya ce masa masa fitar da takalmanka. To dan haka wannan hadisi shi ne kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa tafiya a cikin makabarta da takalma haramun ne, kamar yadda al-Imam Shawkani a cikin littafin sa mai suna Nailul Awqar karkashin hadisin yake cewa fihi dalilun ala annahu la yajuzu al-mashyu bainal quburi bin alayhi, yace dalili ne tabbatacce a bayyane wanda yake nuna haramcin tafiya tsakanin kaburra wato da takalma. Sai yace wala yahtassu adamul jawazi bi kaunin na alaini sittiyatayn li adamil fariqi bainaha wa bain ghayriha, yace rashin halaccin yace bi kebanta ba da takalman da ake kiran su sibtiya. Takalmin da ake kiran shi sibtiya shine takalmi wanda yake na shimammiyar fata wanda an jimi an fitar da gashi. An gane ko takalmin da anan muke kiran shi balka kenan. Yace me yasa saboda babu wani bambanci tsakanin wannan takalmi na jimammiyar fata da wani takalmi na daba. Kamar yanda shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi cai in dai takalmi ne sibtiya to wannan haramun ne mutun yayi tafiya da shi a cikin makabarta. Amma in ba na jimammiyar fata bane ba ya halatta. Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin Fathul Bari yace wannan akwai jumud ma'ana dakilewar fahimta. An gane ku? Akwai dakilewar fahimta. Menene bambanci tsakanin takalmi na jimammiyar fata da wanda yake ba na jimammiyar fata ba? Sa'ad Imam al-Khattabi a cikin littafin sa Ma'alimus Sunan sai yake cewa a shi ai takalmi na jimammiyar fata domin takalmi ne na alfahari da nuna isa. Malamai suka maida masa martani suka ce a wannan takalmi sibtiya takalmi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yake sanyawa, wanda Abdullahi dan Umar yana daga cikin masu kaskanta kai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi kanshi Ibn Umar bai nace ma wannan takalmi faci dan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya kalan wannan takalmi. Dan haka dai anan kuma wani takalmi ne, kuma anan da yace ya sahibar sibtiya tai yanzu a kalla anan takalmi kusan kala nawa muke da shi. Akwai takalmin da zaka same shi barka ne, akwai takalmin da zaka samu danko ne, akwai takalmin da zaka samu kafa ciki ne ko kafa waje. Yanzu misali in akwai mai kafa ciki me zaka iya faɗa kai mai takalmi kafa ciki? Kuma anan nau'in takalmin ne da yake kafar shi manzon Allah ya gani, maza Allah ya kiraye shi kenan dan kai tsaye ya baro da tunanin shi ya san da cewa shi ake ma magana. An gane ku? Don haka dai a takaice tafiya tsakanin kaburra da takalmi wannan haramun ne. Duk wanda zai shiga makabarta ko a yau ba maganar ya amuntu game da tafiya da takalmi tsakanin kaburra. Wasu malamai suna kafa hujja akan halaccin tafiya cikin makabarta da takalma akan hadisin da Al-Bara ibn Azib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi bawa idan aka zo aka binne shi aka gama binne shi jama'ar da suka zo suka binne shi idan sun juya baya manzo Allah yace yana jin falawar takalman su. A wannan lokaci mala'iku biyu za su zo su zauna da shi su yi masa tambayoyi. Ash-shahid manzo Allah da yace yana jin karin takalman su. To shine anan al-Imam Shawkani ya maida martani akan shi Ibn Hajar da yake cewa da ya kafa hujja sai yake cewa wa hamala hadha jam'an bainal hadisai. An gane ku? Da Ibn Hazm yake cewa yajuzu waqul qubur bin ni'al allati laysat sibtiya, wato Ibn Hazm yake cewa taka kabura wato da takalma waɗanda suke ba sibtiya ba na jimammiyar fata tafiya tsakanin kaburra yace wannan ba laifi ya halatta. Sai yace li hadisi annal mayyita yasma'u khafaqan alihim, domin hadisin da yace mamaci idan jama'ar da suka kawo shi suka binne in sun juya baya yana jin balawar takalma. An gane ku? Shine ya kafa hujja da wannan hadisi. Sai yace wa khassal man'a bisibtiya, shi Ibn Hazm wato ya keɓanci hani kenan da hadisi da sibtiya takalmi wanda yake na jimammiyar fata. Wa ja'ala hadha jam'an bainal hadisaini, wai sai ya zamanto haɗawa ne tsakanin hadisan biyu don kada su ci karo da juna. Sai malam ya ce wa huwa waham, ya ce wannan kuskure ne, kuskuren fahimta ne. Ya ce li anna sama'al mayyiti li khafaqin ni'al la yastalzimu an yakuna al mashyu ala qabrin la yastalzimu an yakuna al-mashyu ala qabrin aw bayna al-qubur, yace fala mu'arada, yace cewa mamaci yana jin karan takalman waɗanda suka kawo shi suka binne ai bayyana zumta cewa tafiyar ta kasance akan kabari ko tsakanin kaburra. me yiwa sai sun fita daga cikin kaburin sun yi can sannan zai ringa jin balawar takalman su bayyana zumta cewa dole akan kaburin su kai tafiya da takalman ko tsakanin kaburra har ma Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa shi amsar da ya bada yake cewa a karkashin wannan hadisi da manzon Allah ya ce mamaci idan an binne shi waɗanda suka binne shi din sun juya baya yana jin karan takalman su Ibn al-Jawzi ya ce fa nan huwa labari ne manzon Allah yake badawa fa an gane ku wanda a cikin labari babu umarni babu hani labari ne manzon Allah yake badawa yace balma kuma ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a fitar da takalma dan haka tafiya da takalmi a cikin makabarta haram ne bayya halatta sai da darura in ma tsananin zafi ko tsananin sanyi kuma kai ba za ka iya jimrewa ba ko kuma ya zamanto akwai kaya an gane ku to a irin waɗannan hali ba laifi mutum yakan iya tafiya da takalman shi amma kamar yadda mun faɗa mun maimaita duk lokacin da ka fahimci abu wanda yake na sunna abinda jama'a suka jahilta a matsayinka na dalibi kokari ake buƙatar kai kokari ka yada wannan sunna a cikin jama'a su santa nan da sati ɗaya da ya wuce mun halarci wata jana'iza wani dan uwa sai ya ga dun fitar da takalman mu sai yake cewa ai shi bai san ba fa a shiga makabarta da takalma shi bai taba sani ba sai a wannan lokaci kafin mu fito yake tambaya ta akwai dalili akan haka to kaga anan in ba jimrewa ba tare da cewa makabartan mu akwai kaya akwai wasu abubuwa to amma saboda maslaha ta al'umma yanda jama'a za su fahimta to in ka fahimci abu abin da ya kamata ka yi kokari kenan ka ringa yada idanka a inda zaka dora kafarka domin wanda bai san haka bai yi sani to shine malam yayi isharar ya ce wa Bashir ibn al-Qasasiyya akwai hadisi na Bashir ibn al-Qasasiyya wanda zai iya zama a karkashin baban kenan shine hadisin da yake bayani game da haramcin tafiya tsakanin kaburra da takalma kuma abinda muke so mu sani shi fa mumini yana da daraja yana da martaba yana da kima a wajen Allah sawa'an yana raye ko yana mace yanda mumini yake da alhurma yana raye to haka nan bayan mutuwar shi wannan alhurma da daraja ta shi tana nan yanzu misali ka dauka in dai mutum ba ya samu tabuwar hankali yaya za a yi ka shigo cikin jama'a suna zaune ka ringa ketara su da takalma kana takawa kana wucewa duk wanda zai daga ido ya kalle ka dole zai maka wuri ya san cewa baka cikin rezo in ma kana cikin shi to ba cikakke bane ba to haka waɗanda suke kwance wannan makabarta fa ɗakin su ne gidan su ne fa a kwance suke yanzu saboda Allah akwai darjantawa akwai kimantawa ka zo kana tsallaka su da takalma kana taka tsakankanin su wannan kadai ya isa ya kasance mana hujja yanda rayayyu muminai mutane ba ka zo ba kana keta su da takalma kana tsallaka su kana taka su dole zaka fitar da takalmin ka karke hannu yanzu misali ka dauka irin taron da ake na sallar Idi a ranar Idi idan mutun ya ga sahu zai ketara da takalmin shi yake ketarawa buddawa zaka yi karke me yasa saboda ka san akwai wani nau'i na kaskantawa da wulakantawa ka ringa ketara mutane da takalma a kafanka kana taka su to dan haka shi mumini yana raye ko yana mace yana da daraja wannan daraja ta shi kana nan wannan shine illar ta sanya kenan aka haramta domin akwai wani nau'i wanda yake na wulakantawa da kaskantawa shine malam sai yake yazo da wata hanya ta daban ta hadisin shine yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Bashar daga Abdurrahman ibn Mahdi daga Abdullah ibn al-Mubarak yace da kwatanci da wannan dangane kenan kwatancin wannan hadisi lafazin sa sannan yazo da wata hanya ta daban ta Ali ibn Hujr da Abu Ammar su kuma daga Walid ibn Muslim daga Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir daga Busr ibn Ubaidillah daga Wathila ibn al-Asqa daga Abu Marsad al-Ganawi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wancan lafazi sai yace amma a cikin wannan sanadi walaysa fihi an abi idris yace ba maganar cewa an wasilata bin al-asqa an abi idris al-kaulani an abi marsad al-ganawi malan yace wa hadha sahih wannan kuma shine ingantaccen sanadi kenan wanda babu wata wasida babu tsani kenan tsakanin abu marsad al-ganawi wato da wasila ibn al-aska shine malan yake fada yake cewa qala muhammad malami na muhammad ibn isma'il al-bukhari ke fada cewa wa hadith ibn al-mubarak yace hadithin abdullahi dan mubarak khata yace kuskure ne akhta fihi ibn al-mubarak yace ibn al-mubarak shine ya kuskure wazada fihi an abi idris al-khawlani ya dada cewa akwai abu idris al-khawlani sai ce wa inna ma huwa busur ibn ubaydillah an wasila yace iya abin da yake kawai kenan busur ibn ubaydillah daga wasila sai ya ce haka za rawa ghayru wahidin yace haka ba dai ba biyu ba daga cikin marwayitan hadisi haka suka rawaito kenan busur ibn ubaydillah daga wasila sai ce daga abdurrahman ibn yazid ibn jabir sai ce walaysa fihi babu a cikin sa an abi idris al-khawlani wa busur ibn ubayd an gane ko babu kenan maganar cewa an abi idris al-khawlani kenan tsakanin busur ibn ubaydillah da wasila shine muke nihi kenan ba maganar an abi idris al-khawlani kenan wasidar wadda take kuskure tsakanin busur ibn ubaydillah da shi da wasila shine sai yace wa busur ibn ubaydillah qad sami'a min wasila tabni al-aska shi busur ibn ubaydillah tabbas yaji hadisin yace daga wasila kenan sanya wannan marwayici tsakanin busur ibn ubaydillah da wasila wannan kuskure ne kamar yadda al-imam al-bukhari ya bayyana ma al-imam at-tirmidhi dan haka shi malam sai ya hukuncin cewa wa hadha sahih kenan wannan shine sanadi ingantacce a takaice hadisin hadisi ne sahihi babu ma jaa fi karahiyati tajsisil quburi wal kitabati alaiha qala haddathana abdurrahman ibn al-aswad abu amr al-basri qala haddathana muhammad ibn rabi'a an ibn jurayj an abi zubayr an jabir radiyallahu anhu annahu qala nahha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an tujassasa al-qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuqa qala abu isa hadha hadithun hasanun sahih qad ruwiya min ghairi wajhin an jabir radiyallahu an wa qad rakhasa ba'du ahli al-ilmi minhum al-hasan al-basri fi tadyin al-qubur wa qala ash-shafi'i la ba'sa an yubayyana al-qabr wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin shafi kabari da suminti lafazin tajsis an ciro shi ne daga jis idan aka ce al-jis shine suminti kenan ma jaa fi karahiyati tajsis al-qubur wato hadisi babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin shafi kaburra wato da suminti sai ce wal kitabati alaiha wato da yin rubutu akan kabari rubutu akan kabari in ma rubuta sunan mamaci da tarihin aihuwarsa da tarihin mutuwarsa an gane ko kuma rubuta wata wasu ayoyi na alqur'ani kamar yadda wasu suke rubuta irin su qul huwallahu da irin su ayatul kursi da wannan sai a rubuta a jikin wani allo sai a je a kafa akan kabari to wannan gaba ɗayan shi haram ne shine anan malam ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda Jabir yake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an tujassasa al-qubur wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da shafi kaburra da suminti wanda hani kamar yadda bayani ya gabata idan yazo kai tsaye daga wanda yake na sama da kai to iya abinda za a haifa idan tashi ne haramci sai an samu karinar da za ta sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci to dan haka duk lokacin da zaka ga hani yazo daga Allah ko daga manzansa to a farko abinda za a faɗi idan tashi ne haramci sai an samu alamar da za ta nuna ba haramci ba ake nihi karhanci ake ne to dan haka wannan hani abinda yake fa'idantarwa haramci shine yace annan nahannabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an tujassasa al-qubur manzon Allah yayi hanin shafi kaburra da siminti sai yace wa an yukutaba alaiha kuma yayi hanin wato ayi rubutu akan kabari illar shafi siminti kabari da siminti yanzu misali duk kabarin da aka shafe shi da siminti akwai lokacin da za a tona kabarin a ce ya wannan wanda yake ciki ya rushe a bukaci binne wani ko siminti akalla sai yi shekara 40 ko shekara 50 sama da haka bai yi komai ba to shi kuma mamaci kamar yanda yake an tambayi waɗanda suke masu ginan kaburra idan kuka yanki wani yanki kuka binne mamata zuwa wani lokaci in kun dawo kuke iya sake binnewa suka ba da labarin cewa ba a wuce wata shida kalla ne ana samun wanda wuce haka to amma galibi idan an binne mutum baya wuce wata shida gaba daya zaka gani sai dai kasusuwa sai abinda ba a rasa ba to amma wani akan iya ko bayan shekara nawa ne a zo a iske a samu jikin shi wanda karmu manta ya gabata lokacin Umar ibn Abdul Aziz da yana bukatar ya janyo idan ruwa daga nan wato dutsen Uhudu ya yi sanarwa duk wanda yake da mamacin shi ya je ya tone mamacin shi daga cikin shuhada Uhud a maida su gefe kenan a samu inda za a janyo idan ruwa domin maslaha ta al'umma a tone waɗannan kaburra a canza musu wuri sahabai suka je suna tonewa ana tonawa da aka buga diga wani daga cikin gawokin aka bugi ya tsare shi sai jini ya ringa tsartuwa Jabir yace sun tono mahaifin shi gabaguwan shi suna langwasawa tamkarin da aka binne shi yakin Uhud ko a shekara ta biyu aka yi shi da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauki khalifofinsa guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali kusan shekara 30 ne khalifancin su kaga akalla kenan kafin har a zo kan Umar ibn Abdul Aziz akalla an wuce shekara 40 zuwa wajen shekara 50 ma to dan haka kenan abinda muke so mu sani kabari in aka zo aka shaje shi da siminti kaga ba a sanin cewa wannan kabari ya ruguje ko bai ruguje balantana a tona abin ne wani kenan an riga an gaje wannan wuri kuma wannan illa ce aka ma jama'a kamar fashi ne to dan haka kenan yayi hanin shafe kabari da siminti sai yace wa an yukutaba alaiha kuma manzon Allah yayi hanin ayi rubutu akan kabari kenan in ma ya zamanto a rubuta sunan mamaci da tarihin aihuwar shi da mutuwar shi da sauran dai tarkace da mutane suke yi ko kuma rubuta wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani da sunan su wanda sunan neman albarka a zo a kafa akan wani allo akan kabari wannan haramun ne baya halatta kabari ana masa alama amma alamar da ake yi din ma a kawo icce a dan sa ko a kawo dutse a dora wanda za a iya gane cewa kabarin wane ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka je janaiza ta Usman ibn Mas'ud an gama binne shi manzon Allah sai ya nuna ma wani sahabi ya ce masa dauko mun wancan dutse domin in ma kabarin dan uwana Usman wato alama in yana wayena wasu mutu in zo in binne su kusa da shi wannan sahabi ya kasa dauko dutsen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage damtsan shi da kanshi ya je ya giggigo dutsen ya kawo ya dora to shine kenan anan kabari ana masa alama amma alama ta azo ayi wani allo azo an rubuta wannan wannan baya halatta haramu ne domin hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai yace wa an yi guna alaiha hani na uku wato manzon Allah yayi hanin a gina kabari gina kabari anan in ma a gino tuballa kenan burgi a dago kabarin kamar yanda wasu suke yi kuma min babe aula kenan gina daki da kubba da ake wannan hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tura Aliyu cewa duk irin wannan kabari ya je ya rubuza shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da an ci masu gina wato daki akan kabari su maida shi masallaci manzon Allah ya da an ce su ya tsine musu albarka hani na hudu sai yace wa an tuka manzon Allah yayi hanin a taka kabari kaga shine a wancan hadisi na baya da yace la tajlisu ila alquburi wala tusallu ilaiha wanda ababan cha'i babu ma sha'a fi karahiyatil mashi ala alqubur to shine nan sai yace wa an tuka manzon Allah yayi hanin a taka kabari taka kabari haramun ne sai in ya zama da larura inda aka yi ramun za a binne wani ba yanda za a yi a zagaye dole sai an taka kan wani kabari za a iya meka wannan mamaci a sanya shi cikin ramunsa to anan ya zama larura ba laifi ana iya takawa amma in dai ba wannan hali ba to baya halatta mutum ya taka kabari kenan taka kabari ko tafiya tsakanin kaburra da takalma wannan dukkan shi haramu ne baya halatta kaga me yasa aka ce kar a taka kabari saboda illa ce akwai wani nau'i wanda yake na kaskanci shi kuma musulmi mu'mini yana da daraja yana da kima shine anan mallan sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce an rawaito wannan hadisi ba ta fuska ɗaya ba fuskokin sun wuce al-Safa daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari sai yace wasu daga cikin malamai wato sun yi rangwama wato a dan yabe kabari da wata laka shine yace minhum al-Hasan al-Basri fi tadyin al-qabr kubur yace wasu daga cikin malamai kenan sun yi rangwame daga cikin su akwai al-Hasan al-Basri ba da fi akan iya dan yabe shi da wata laka me yasa saboda dan zauna kenan a dan gane cewa kabari ne dan so da yawa kenan takan iya yuwa iska takan iya baje wannan kasa wanda aka tuno idan ta wannan to duk da cewa anan su ne suka yi rangwamen cewa ba laifi akan iya yi tare da cewa wasu malamai kuma sun nuna cewa sun ya masa lakan ma bai dace ba wa qala shafi'i al-imam shafi'i yace la ba'sa an yubayyana al-qabr yace ba laifi kabari akan iya dan yabe shi da wata laka kenan a dan kwaba laka a dan yabe shi dan ya zaman to kenan kasar ta dan zauna kada wa iska ta baje shi a gane cewa kabari ne domin a kiyaye kada a zauna akan shi kada a taka to dan haka kaga mu a yau har an kai matsayin kabarra mutane za su ringa shiga suna biyan bukatun su mutun yaje bayan gari ko yayi bawani wannan duka haramu ne baya halatta an hana a zauna akan kabari an hana a taka shi an hana wato ayi tafiya tsakan kanin shi kenan da takalma an hana azugunna akan shi kaga kenan mutun yaje bayan gari ko yayi bawani wannan shine abin da yafi mune mu je wannan babu ne da sai da fata babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-maqabir قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت انا ابي قدينا عن قابوس بن ابي ظبيان انا ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر قال وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب وتوانم بابي نواندك بياني كمدى أبن دي زود ومنزان الله صلى الله عليه وسلم أبن دي داتي متن يفتا لوكة ديشي كما قبرتا أبن دي داتي يفتانا الدعاء كنا شيني أنام مالا يشبو دا حديث كابوس ابن أبي ظبيان دا كمهي فينسا دا عبد الله دان عباس الله إكارا مسيدا Abdullahi dan Abbas yake cewa marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kuburul Madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya wuce da wasu kaburra na birnin Madina fa aqbala alaihim bi wajhihi manzon Allah ya fuskanci kaburra wato da fuskar sa fa qala sai manzon Allah yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku ya ahlal kubur yace ya ku ma abuta wadannan kaburra yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku ladabi daga cikin ladubba na addu'a kafara da kanka tukwa yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku duk wani mamaci kuma babu addu'ar da yafi so ta fi dacewa da shi sama da a roka masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala sai yace antum salafuna manzon Allah yace ku ku ne marigayen mu amma wani hanu bil asar manzon Allah yace muna nan bayan ku ga mun nan tafi an gane ku ku da kuka gabace mu ba gaugawa ba kuka yi mu da muka da muke raye mu kuma ba latti ba mu kai kenan ku ku ne margayen mu mu manzo Allah ya ce ga mu nan a sawun ku kenan wa nahnu bil athar manzo Allah ya ce ga mu nan bayan ku muna tafi to dan haka wannan shine iya abin da yake sunna idan mutun ya shiga makabarta wannan addu'a zai ko lokacin da kenan ya wuce da makabarta amma wannan lafazin fa aqbala alaihim bi wajhihi wannan bai inganta ba an gane ko domin wannan marwayci Abu Marsad al-Gana wannan ba Abu Marsad ba Qabus ibn Abi Zubyan Qabus ibn Abi Zubyan malamai sun raunana riwaye shi musamman ma lokacin da ya rawaito daga mahaifinsa nan kwa daga mahaifinsa ne ya rawaito dan haka wannan lafazi na fa aqbala alaihi bi wajhihi lafazi ne wanda yake munkar an gane ko amma sauran lafazin wannan yana da shawahid wadanda suka inganta shi na assalamu alaikum ya ahlul qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar kuma wannan ita ce addu'ar da ake yi in an wuce da makabarta ba maganar ba mutun ya karanta qul huwallahu sha biyu ko wannan ya karanta suratu yasin za a bashi lada gwalgwadan adadin dukkan waɗanda suke matattu tun daga mahudar rana har izuwa mafadarta har izuwa kiyama wannan hadisi hadisi ne maudu kirkira shi akai aka jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar in za ka wuce da makabarta ka karanta yasin ko ka karanta qul huwallahu da sauransu kuma ba maganar ka tsaya ka fuskanci makabartar kawai iya abinda zaka yi assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahikum ko kuma antum salafuna wa nahnu bil athar ko kuma assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal musta'khirin ko assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa atakum ma tuadun gadan mu'ajjalun wa inna insha Allah bikum lalahikum malan sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Buraida ibn al-Husayb Allah ya kara masa yadda da Aisha Allah ya kara mata yadda malai yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kikkiawa hadisi ne kuma gare garaba wanda take nisbiya sai malai yake cewa wa Abu Kudaina wannan marwayci wanda ya shahara da wannan kinaya Abu Kudaina yace ismuhu Yahya ibn al-Muhallab shi kuma Abu Zubyan sunansa shi kuma Husayn ibn Jundub tambaya daya a ƙarshe kina wannan tambaya insha Allah sai a barta zuwa darasi na gaba insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk